Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma ana iya jin mu kai tsaye a halin yanzu ta Facebook Live ko kuma kai tsaye ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To yau 31 ga watan Oktobar shekara ta 2016, wato wadda ta daidai da yau ranar Litinin, za mu yi magana ne akan mahimmancin ƙawance a tsakanin mata.
Hassan Maina Kaina ya tattauna da matasa a zauren muhawarar mu game da ƙawancen mata.
Halin mu na mata a yanzu dai, kun tashi da ƙawarka ko ƙawarki tun kuna yarantaka kuna tare, irin dai a ce an yi primary tare, an yi secondary tare, ko university tare, ɗaya sai tafi ɗaya samu. Ai hannu ba ɗaya bane, in ka duba yatsotsin mu ai ba ɗaya suke ba. Wata ta tashi ta samu, sai ka ga ta zo ta guji ɗaya saboda ita ba ta da shi, sai ka ga ta fito an fito birni. Sai a fara neman kawaye wanda su suke da shi, wannan ko ba ta da shi, to ai ba za a iya tafiya da daidai da ita ba kuma.
To ku kanku masu sauraro, kun tofa albarkacin bakinku game da wannan batu na ƙawancen mata.
Ku bani dama ni ma na tofa albarkacin bakina akan amintakar mata. To a gaskiya amintaka tsakanin mace da mace ƴar uwarta, sai in ce yafi wanda ke tsakanin maza, domin mu muna daukan kawar mu a matsayin ƴar uwa, ita ce mai baka shawara akan duk abin da zaka yi. Shi yasa a ƙarshe ina kira ga ƴan uwana mata, idan za su yi ƙawance su duba mace ta gari, domin ba za ta baki gurguwar shawara ba. Ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe, shirin matasa domin ilmantarwa da kuma nishadantarwa.
To da sanyin safiya a shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku, yau maganar da zamu yi ita ce ƙawancen mata, inda muka ce ku tofa albarkacin bakinku mu ji shin wannan ƙawance ya kuke kallon sa.
Sabon farko daga Amina Ibrahim M. Maiduguri tace, yau da gobe, ku bani dama ni ma na tofa albarkacin bakina akan amintakar mata. To a gaskiya amintaka tsakanin mace da mace ƴar uwarta, sai in ce yafi wanda ke tsakanin maza, domin mu muna daukan kawar mu a matsayin ƴar uwa, ita ce mai baka shawara akan duk abin da zaka yi. Shi yasa a ƙarshe ina kira ga ƴan uwana mata, idan za su yi ƙawance su duba mace ta gari, domin ba za ta baki gurguwar shawara ba. Maryam Bashir Bugaje da Usman Kabara, Allah ya bar zumunci a tsakaninmu, amin. Sai Amina da Magum tace, ƙawance abu ne mai mahimmanci a rayuwar mace, musamman in ka samu aminiya ta gaskiya. Tana iya zama kamar ƴar uwa ta jini. Mu mata muna son magana da neman shawara. Zaka samu mace tana da kawaye kala-kala, kuma kowa da amfaninta. Akwai kawa wanda in girki ya kubuce maki, zaki neme ta ta maida ki kan hanya. Akwai kawar shawarar business, akwai na labarin maza ko na rayuwar aure, su sukan fi yawa. Akwai na labarin duniya, akwai na shawara da wa'azi, akwai ta makaranta, akwai ta rakiya kasuwa da sauransu. Gaskiya, I think for me, life wouldn't have been this interesting without friendship. In ji Bature, it makes the world go round. Aisha Muhammad Idris tace, salamu yau da gobe. Hakika ƙawance a tsakanin mu mata da ƙawayenmu yana taimakawa matuƙa wajen magance matsalolin da mata ke fuskanta. Alal misali, ƙawance ke sa na yarda da mace ƴar uwata har na gaya mata abin da ke damuna, tare da bani shawarwari na ƙware waɗanda za su amfane ni a rayuwata. Sai Nafisa A. Nasir tace, salamu Maryam da Usman masu gabatar da filin yau da gobe. Hakika ƙawance ko in ce abota tsakanin mata zalla abu ne mai kyau, kuma ya samo asali ne tun kaka da kakanni. Kun ga dai ga danƙon zumunci, ga tausayawa junanmu. ke wallahi ma kada in cika ku da surutu akwai wata kwar mamamu tun tashi na nazata uwa ɗaya uba ɗaya ake sai ajiya saboda kawance yayi kyau Allah ka ba mu ikon rike kawance dan dai zumunci ya karfafa amin sai Khadija Fatu Kaduna tace assalamu yau da gobe kawance tsakanin mata wani abu ne mai kyau ko a makaranta ko a gida amma yanzu kam abin sun lalace dan haka mu mata mu san kawaye da muke mu'amala da su domin zaki ga kawarki tazo ta kwace miki miji idan ba ai hankali ba mu dai fatan mu Allah ya hada mu da kawaye nagari amin Aishatu Ibrahim tace yau da gobe ni dai yanzu ba ni da aminiya domin yanzu ba wuya sai ta kwace miki miji Sai Fatima Abubakar tace to kawance wata shakuwa ne wanda yakan shiga zukatan kawaye biyu har ya kai ku ga matakin da kowa zai san sirrin kowa har a dinga tattauna matsalolin juna kuma shi haduwan zuciyoyin mata ne domin zama tare a matsayin abokan juna Hawa Aliyu tace assalamu yau da gobe tabbas abota tsakanin mata abu ne mai kyau saboda mu mata a kodi yaushe muna son shawara a kowane fannin na rayuwa wala Allah kan mai gida ne akan ƴaƴa ne koko akan sana'a ne duk mata na neman taimako na shawara akan wannan to amma inda gizo ke saka shine a hali yau ki samu kawa ta gari mai amana da gaskiya yana da wahala ke zaki iya iya kokarin ki domin ki ga kin kyautata mata ta kowane fanni na rayuwa amma ita ba haka bane hangenta daban tunaninta daban akan ki shi yasa wasu mata suke shakkar mu'amala da wata a matsayin abota saboda hali irin na yau amma ba a tare an zama daya ba ana samun nagari amma gaskiya sai dai da addu'a Allah dai ya sa mu dace amin Sai Hadiza M Lawal tace Assalamu alaikum VOA Hausa filin yau da gobe a gaskiya ban taba shigowa wannan shiri ba sai a yau da yake filin namu ne a gaskiya kawancen mu na mata abu ne mai kyau gani irin yadda mata ke yin kawancen su a fili dan tausayawa juna da karfafa dankon zumunci kun ga dai ta gefen zumunci tsakanin kawa da kawa muna tashi gari zuwa gari mu ziyarci kawayen mu mata mu gansu da ido sabanin wayar salula Haka nan ma ta gefen tausayawa juna ke wallahi in takaice muku ma akwai wata kawata a kurnar Asabe Kano makwabciyarta ta rasu ta bar danyen goyo ma'ana jariri wallahi wannan baiwar Allah ta rika mata shi ta shayar da shi har ya zama mutum to kun gani in banda abota ko kawance na kware me yake kai haka dadi wa assalam Usman da Maryam ina muku fatan alkhairi Sai Zainab Musa tace salamu yau da gobe wannan maudu'i naku na yau yana da matukar muhimmanci kawance a tsakanin mata yana da matukar amfani sai dai kash yanzu Allah ya kawo mu wani zamani wanda ake kallon kawance da wata fuska daban ana kallon kawayen yanzu ɗan lesbian saboda kawayen su suna amfani da kawance suna aikata barna a cikin al'umma ina kira ga irin wannan kawaye da su ji tsoron Allah su gyara alakar su sako daga Zainab mai addu'a Sai Safiya Hamis tace salamu yau da gobe tabbas amintaka ko kawance wani abu ne mai matukar muhimmanci a tsakanin mata sai kaga wani lokaci shakuwar da aminai mata ke yi tsakani da Allah wasu ƴan uwan ma ba sa yi sai kaga wani shawara ko neman ci gaba kawa tana yawan shawartar kawarta akan al'amuran yau da kullum sai Nasiba Rilwani Ibrahim Uba tace ai kawance ko amintaka a tsakanin mata yafi na maza domin a gaskiya muna tausayawa junan mu tare da kawo musu dauki idan wata matsalar hakan ta taso amma wani lokaci akan samu masu gulma da zamba cikin aminci a cikin matan saboda haka muna roƙon Allah ya ba mu kawaye masu tsoron Allah sai kuma Fatima Zahra Bugaji tace hakika kawance abu ne da ya samo asali tun duniya na kwance tun zamanin iyaye da kakanni ake kawance zaka ga mutane sun dade suna kawance tun daga yaya har jikoki Kawance wata dama ce da mata ke amfani da ita wajen samun abokiyar shawara wala Allah ta fannin girke-girke ta fannin tarbiyyar yara da kuma hidimomin yau da kullum masana sun yi ittifaki cewa idan har mace ta yi shekara 7 da kawa ana zama amana akwai yiwuwar daurewar kawancen har muddin rai idan kawance yayi dadi zaka ga an zama kamar ciki daya aka fito ni dai a ra'ayina kawance abu ne mai kyau idan har an gina sa akan gaskiya amana da kuma yarda da juna To idan kuma muka leka a shafin mu na Twitter. @Aisha_Yarima1 tace yau da gobe amintaka na mata ƴan uwana yana da matukar muhimmanci sosai domin akwai zumunci da kuma tausayawa da kuma ziyara da hada kai. To bari mu dan karanta kuma sakonnin maza. @Shaibu_Musa1 yace kawance ga budurwa ya dace amma ba macen aure ba. Sai kuma at Abbas Chaledi yace yau da gobe kawance tsakanin mata abu ne mai kyau kuma mai dorewa wanda yayi bamban da na maza. Allah ya kara mana kaunar juna. Amin. Sai at Mr. Mamman Wan yace kawance ko abota abu ne mai muhimmanci kwarai saboda tana magance matsalolin rayuwa ga masu yinta. Sai daga ƙarshe at Musa Kekerimi yace hakika kawance abu ne mai muhimmanci amma fa idan ba munafinci a ciki. Domin wani kawance zaka ga ana yi amma suna sa tsegumi a ciki. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Sai Allah ya ruba mu da tsegumi.
Amin amin. Ai Malam Usman kawance ko in ce abota yana da muhimmanci sosai. Akwai bincike ka sani da karance. Akwai bincike da ya gano cewa mata masu sankarar mama sun fi tsawancin rai idan suna zagaye da kawaye ko dai dangantaka dai na kwarai, abokan arziki na kwarai.
Wato saboda daukekewa.
To haka ina taimaka su dan su
sai ci gaba da bin rayuwar hankali. To kamar wannan binciken da kika magana akan shi, akwai binciken da ya nuna cewa shi ma kawance mai kyau a tsakanin maza misali da matan, kamar misali a ce tsaffin mata da miji sai kaga kila matar ta riga mijin mutuwa, to an bincike ya nuna cewa matar in ita aka riga mutuwa to takan yi tsawon rai fiye da mijin saboda kowa na zagaye da
ita tana iya yadda mace take tana kulla
sai wanda yana takura wuri dai baya abotar to sai kaga ba da dazi a ce ai ya dita
amma ga su mata da miji wanda suka dade tare kenan yanzu haka ke faruwa da su. To yanzu bari mu bi wakilin mu Hassan Maina kaina don jin ci gabar tattaunawar matasa a zauren muhawarar mu kan batun kawancen mata.
To amma kafin sannan bari mu dan shakata da wannan waka.
To shikenan. Halakar so ta kasannu a sannu ala muje an so tiracin ya tafi ga ala barci na makaho baka iya rabewa mace da ciki Allah ne ke irewa.
To kamar yadda Maryam tace bari mu garzaya zuwa ga Hassan Maina kaina dan jin ci gaban tattaunawar matasa a zauren muhawarar mu wanda muka faro a yau din nan kuma zamu karkare ta.
A yau ina tare da Hajiya Halima Baba Ahmad wata mai gogromiyar kare haƙƙin yara da kuma Hajiya Aisha Dika wata yar jarida mai sharhi akan al'amuran yau da kullum da kuma Adama Aminu Gurin wacce ita ma ta kore akan harkokin mata. Idan zan fara da Hajiya Halima Baba Ahmad, idan muka duba yanda yanzu galibi kawance da kike daukan wani sabon salo zaki ga waɗansu an taso tare an yi karatu tare an yi duk al'amura tare akan nan, amma daga bisani sai zamana cewa saboda wani canji da aka samu na rayuwa ko wata tabar kawarta ko mota na neman sabuwar kawo haka a nan gaba. Me yake gani yake kawo irin waɗannan al'amura tsakanin al'ummar mu na wannan lokacin?
Gaskiya akan samu matsalolin nan so da yawa ba don wani abu ba. Wani lokaci abin da ke faruwa shine yanayin canjin rayuwa ko kuma halin ɗan adam dai. Abin da yasa ni ce halin ɗan adam, zaka ga so da yawa musamman mu mata abokai su taso tun suna yara ana zumunta ana komai da komai, wataƙila ma har a samu iyayensu ma dama aminai ne tsakanin su. So idan tafiya yayi tafiya kace aka samu canjin rayuwa in ji hasa sukan ce wai duniya ran yan mata na gaba ya koma baya, idan daya na gaba din nan ya koma baya ko na gaban nan na bayan nan ya koma gaba, so da yau ana samun matsaloli. Saboda ni abin da nake lura, wasu suka lura da cewa wataƙila sukan manta baya ne. Manta baya azum shine kana tare da mutum lokacin shi yana da shi kai baka da shi. To wasu lokacin aka samu idan wanda baya da shi din nan ya samu gaskiya lokaci in ba ai sa ba akan samu wasu suka manta da dan alƙawarin da ke tsakanin nan ko kuma zumuntan da ke tsakanin nan. Kuma wani lokaci wasu din gaskiya ba wai laifin su bane, halin da ake nuna musu ne, wanda wani mai shi yake nuna masa shi ma na nan na Allah 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 ya taimake shi ma ya samu ya kai wani matsayi, wataƙila a hanya shi kuma in wannan din ba sa a yi ba, in Allah ya sa mishi jiwon jarabawa abubuwansa suka zo ba sa tafiya kamar dadin, sai kaga an samu irin wannan nuna halin. Don wasu gaskiya ba sa da mantuwa, wasu kuma suna da mantuwa, wasu kuma ba wai mantuwa ba ko tawakkalin mutum da tsoron Allah shi kan sa mutum wani lokaci bai yi irin wannan halayen.
Hajiya Aisha Dika, a bangaren ki ta yake kallon yadda yawancin kawance gaba ɗaya ma ke kasancewa tsakanin abokai?
Wani yana da shi yazo ya ga ɗayan ba ta da shi, a ce namu halin mu na mata a yanzu dai. Kana da kun tashi da kawarka ko kawarki tun kuna yarantaka kuna tare, irin dai a ce an yi primary tare, an yi secondary tare ko university tare, ɗaya sai tafi ɗaya samu, ai hannu ba ɗaya bane, in ka duba yatsotsin mu ai ba ɗaya suke ba. Wata ta tashi ta samu sai kaga ta zo ta guji daya saboda ita ba ta da shi sai ga ta fito an fito birni sai a fara neman kawaye wanda su suke da shi wannan ko ba ta da shi to ai ba za a iya tafiya da daidai ita ba kuma
Hajiya Adama Aminu Gurin menene kike ganin yake jawo irin waɗannan abubuwa
to ni gaskiya abin da yasa nake cewa ke jawo irin waɗannan abubuwa mafi yawancin mutane ba sa hangen nesa wannan da kuka tashi tare kun riga kun san juna akwai aminci a tsakaninku babu yadda za a yi don wai dare ɗaya kai Allah ya hore maka sai ka manta da wanda kuke tare sosai saboda mai yana da illa da in kika zo kika yi sababbin kawaye waɗanda kuka haɗu da su a bariki to babu amana tsakaninku suna dai son ki ne saboda wannan mukamin ko kuma wannan arzikin da kika samu shi yasa suke binki kuma zaka lura idan ka lura mafi yawancin wannan kawayen da ka samu daga baya wasun su ba fisabilillahi ne suke son kawance da ke ba kuma ba za su taba gaya miki gaskiya hakikanin gaskiya abubuwan da zai cutar da ke ko kuma abubuwan da zai amfane ki a rayuwanki
inna kuma kan Hajji Halima Baba Ahmad wato galibi a rayuwa a kowane mataki da in wata ta kai sai ta manta da gaba da kawayenta na baya ta yi sabbin kawaye koda ko kawayenta na baya ba su da illa amma saboda wannan matakin na rayuwa ko an zama first lady ko an samu mukamin gwamnati ko siyasa ko wani abu alal misali ta wani fuska kike hango illolin irin wannan dabi'u
gaskiya akwai matsaloli ba kadan ba babban matsalan na daya shine idan mutum yana wani matsayi a da tunanin shi da hankalin shi da koman sa ma dai zama da akwai bambanci so da yawa abin da ake samu kenan sai ka ga mace ne ko kuma namiji ne ka san shi mutum ne mai mutumin arziki mai kula mai tunani mai komai da komai amma ana dan samun wani matsayi kadan kuma sai hali duka ya canja kamar rinka tunani anya wana nan ne da na sani ko ba wana nan ne da na sani ba wana da na sani ko kuma wacce da na sani mace ce irin mai hakuri mai sanin ya kamata mai duba abu kafin ta yi shi tukunna amma kuma ban san me yake hude ma mutane kunne idan an samu waje duniya ta samu kuma sai a manta da Allah shike komai a manta da tunanin cewa wannan akwai din ma na Allah ne babin dadin ma na Allah ne kuma babban abin da mutane suke sakaci da shi shine ganin samun nan da suke yi shedan ne ko kuma duniya ne take hura su ne ko kuma menene ake samu wallahi ne ban ma san menene ma'anan wannan abun ba akan samu buri ne ya karu dan kuma shedan adana da wani abu duk abin da mutun ya samu in yau mutun yana matsayin daya ne ya kai biyu zuwa uku to fa tunanin sa ya koma biyar ne zuwa shida bakwai yana kai wannan matsayin sai fara tunanin 20 ba ma 10 ba so ka gani dan adam shi wani irin abu ne yake da shi kullum mai manta baya ne sai dai kawai Allah ya shirye mu musamman ma matsalan waɗanda nake ganin su idan sun samu wani matsayi sai su aje na kasa bayan na kasan nan sune abokan sa na amana wanda da su gaya masa gaskiya amma su da yawa sai ka samu wai ko wayewa ne ko menene ne ban sani ni dai auje na jahilci ne saboda mutanen da kake tare da su na da ka san akwai amana tsakaninku da komai da komai da su gaya maka gaskiya ko ba dadi saboda dama tun farko dan Allah suke tare da kai kai kuma ka kai wani matsayi kana ganin yanzu an ci gaba ana neman kawaye irin na wannan class din ba za a yi amfani da class din baya ba saboda dan baya kan ai an koma baya kuma ana ganin wance ta ci gaba ai tana neman ta ƙara gaba ne ta mafi wannan wajen saboda haka da ta nemi mutane ne ma wanda tunanin su kwata-kwata da hankalin su da basiran su ma ya riga da ya bace ko kuma ya gushe su in banda duniya da mu'amalan wani abin da su suka san me suka sa a zuciyarsu ba wanda ya san irin abin da suke nema kuma
Hajji Aisha ne da wagare yake akwai waɗansu daga cikin matan da yan sun kai matsayi zaki ga galibin kawayen nasu na baya idan sun zo wurin su da complain ne ko damuwa amun kaza amun kaza amun kaza ba ka ganin ko wani ne yake sa ake dan gudan su
Malam Hassan akwai wanda kuke tare tun kuna yarantaka ba kowa ne ke iya zubar da mutunci shi saboda yana neman wani abu a wurin ka ba amma saboda gudun ma lokacin da kai gaba din nan yadda ma zai zo ko gaisuwa zai maka yadda zaka bashi ansa zai sa dole sai kuma baya don yana gudun cewa a to me in naje wannan fa wulakanta ni za ta yi kai kuma da baka neman dama za a zo wuri ka ne abinda kake tunani akan ka za ta zo neman wani abu a wurin ka ne ba ta da abinda za ta baka kuma ba haka din bane bai zamanto haka din bane waɗannan da suke tare da kai a yanzu din nan wallahi tallahi su ne ko suke neman abu a wurin ka kuma su ne mace amana wanda za su ci amananka
gangar gangar a yanzu ga aka gashi tiryan tiryan agoba ba aka bashi lami lami har ka kuke adashi hanne riga kuke abu obadashi
Hajiya Adama Aminu Gurin kin ji bayanin da Hajiya Aisha ta yi me zaki kara akai
Kwarai da gaske kamar yanda Hajiya Aisha ta faɗa haka ne kwarai da gaske saboda kawayen nan da kika samu a lokacin da kika samu wannan mukamin ko kuma wannan daukakan ko kuma wannan arzikin su ne waɗanda ba za su gaya miki gaskiya tsakani da Allah ba kuma don kawayenki na da suka zo don kin samu mukami suka zo ba wai lallalalle ne sun zo ne su yi bara ko kuma su zo su da kokumbaran su suna son wani abu a wajenki ba wannan ba haka yake bane kuma idan ba su ba da suka san ki tun ainihi kamar yanda Bature yake cewa from the scratch idan ba su bane ba mai gaya miki gaskiya kuma su ne za su saki akan tubalin gaskiya idan kina yin abun da bai dace ba za su gaya miki idan kuma kin yi abu ne ba kan daidai ba za su gaya miki ki gyara hali to waɗannan da kike tare da su a yanzu ba za su gaya miki gaskiya ba kokarin su kai ki je ma ki aikata abun da ma zai baki kunya ko kuma ya dake dai kawai ki biya musu bukatar su na duniya.
Hajiya Halima Baba Ahmad, taya ne ne mace za ta iya daidaita mu'amala tsakanin tsofaffin kawayenta na tuntun farko-farko da kuma sabbin kawayen da ta samu a yayin da ta kai wani mataki a rayuwa?
Wannan abu ne mai nauyi amma kuma abu ne mai sauki. Farko ma guda ɗaya shine mutum shi da kansa a kashin kansa ya samu zuciyar shi gaskiya da tsoron Allah. Idan har Allah ya taimako mutum mace ko namiji ta samu zuciyar ta gaskiya da tsoron Allah kuma a fidda san zuciya da kwaɗayin abin duniya to da izinin Allah abu ne mai sauki saboda daga inda mutum ya Allah ya taimake shi ya cusa wannan abin a zuciyar shi gaskiya da tsoron Allah din nan da kuma rike amana to ya zama duk hanyar da zai zama ya sa ma kanshi shi da kansa tulba na gaskiya wanda zai ankara da wanda zai zo wajen shi domin Allah da wanda zai zo wajen shi domin san abin duniya ko kuma san yanzu an samu matsayi mu ma bari mu zo mu ci namu duk inda ta kare ma mu su suka sani ba ni ba yawa abin da ke faruwa kenan in Allah ya taimaki mutum mace ko namiji ta zama ta yi fada ma kanta tun farko ta dauki abin nan amana ne kuma ba dama an dauke shi da san zuciya ne ko kuma neman a samu hanyar da za a samu wani abin duniya da sauransu ba ina ga malamin Allah soyayya da wannan ba matsala bane
Hajiya Aisha Dika ke me zaki kara kai
gaskiya zama tare wanda ta san asalinki tun idda kuka tashi da waɗanda suka zo yanzu ya kamata mutum ya kwanta ya rinka tunani ya ga wanne ne yafi mai gaskiya kuma ya roki Allah a kansa Allah ya nuna masa gaskiyarsa
Ji Adama Aminu Gurin
to gaskiya kamar yanda Hajiya Halima ta faɗa tsoron Allah idan kika sa a zuciyanki kuma babu tunanin abun duniya ina ganin zaki zauna da kawayenki na da kuma sababbin kawayen nan su ma zaki zauna da su ba wai ki nuna fifiko akan a'a ai tsofaffin nan sun zo ne kawai suna neman wani abu kina nan tare da waɗannan saboda su suna da aji suna da dukiya ko kuma suna da mukami tafiyanku zai zo daya ba a'a tsofaffin kawayenki zaki adalci ki zauna da su na amana kuma sababbin ma waɗanda kika samu su ma dole ki zauna da su
to Hajji Halima Baba Ahmad a yanzu akwai kawance na fi sabi billahi
to babban magana gaskiya ana samu gaskiya kuma lokaci yana karanci abin da yasa nace maka gaskiya ana samu lokaci ba a samu akwai wanda kawancen su na gaskiya ne tun fil azan shekara da shekaru kuma har yanzu ana rikewa akwai wanda yau Allah zai hada ka da ita kowa da irin halinsa da kuma shi kansa yadda ya dauki rayuwa yau sai Allah ya hada ka da mutum baka taba sanin shi ba bai taba ganin ka ba wallahi sai ka ji mamakin yanda za ku zama kawaye musamman ma mu mata da yake mu wani lokaci muna akance muna da saurin yadda ko kuma saurin sakewa da mutum kamar yanzu ni misali ni da kaina nakan dan kula da halin mutum dan yi taka tsantsan kafin a ce in sake da mutum so amma wani lokacin kuma Allah yakan hada ni da kabar da zan samu ko yanzu da kaga Allah ya hada jinya da ita kuma tafiyar mai zo iri daya wani babban matsalan da ake samu lokaci tafiyar ne da halin bai tafiya daidai shine sai a kasa jituwa wani lokaci kuma idan mai hali daya ya dubi hali daya ba tafiyar iri daya bane sai ai ƙarya a juyi a dauki wannan halin kamar yanzu misali an gama ce ita tana da gaskiya kuma wata mara gaskiya ta kusance ta babban abin da za ta sai ta juya ta dauki wannan mayafin gaskiyar ita ma ta lulluba jikinta saboda ta ita a zauna lafiya ko kuma ta samu abin da take so a jiki to so da yawan aka samu in dai mace mai son zuciya ne in ta kusanci mai gaskiya matsalolin da ake samu tsakanin maza da mata duka musamman ma yanzu matsalolin da muke da shi kenan babba in an lura da mutum cewa shi mai gaskiya ne sai a dauki maganar Allah tsakani da Allah komai a yi shi tsakani da Allah wallahi in ka duba zaka samu duk ƙarya ne da zalunci da son zuciya a cikin zuciyar mutum saboda kai an ganewa ne ko wance ita tana da tsoron Allah bari abi da ita ta suffanta ko kuma ta halayenta a samu biyan bukata mata abin da ake nema. Wani lokaci kuma da ka samu mutumin arziki ne sai Allah ya hada shi da mutumin banza. Yayi iya kokarin sa ko kuma ta iya kokarin ta fahimtar da ita ga gaskiya ba zai yi ba. Dole karewa sai ta kyale ta tafita ta zama abokanta sune mutanen banza din. So daiwa akan samu wannan ba wanda bai faruwa. Sai dai kamar yanda na faɗa tun farko imani da tsoron Allah da gujewa musan zuciya shike jan mutum ya zamana tun farko a cikin tulbinsa da cikin koma duk lamuransa yana yin gaskiya saboda imanin nan da tsoron Allah.
Hajiya Aisha Dika, idan muka duba yadda yawancin al'amura suke tafiya a wannan zamanin namu, kina ga yanzu akwai kawance na fi sabilillah?
To Mallam Hassan, ai Hajiya Halima ta riga ta faɗe shi duka. Za a iya samu, ai ba taru an zama ɗaya ba, amma kafin ka samu fashi ne sai ka zauna ka tantance, sai ka duba, sai ka bude idonka. Za ka ga wani yanzu za ku haɗu akan hanya, amma sai ka ga Allah ya haɗa ku, zaman ma sai ya fi ma wanda ma kuka fara zama tare da shi.
Ai tunani kafin a nemi ƙawaye sabobbi.
Hajiya Adama, me za ki ƙara akan abin da Hajiya Aisha ta faɗa?
Gaskiya ne kamar yadda ta ce, a lura a bude ido, haka ne yake. Wani lokaci za ka haɗu da mutum ɗin a lokaci ƙanƙane za ku ga hankalinku ya zama ɗaya, kun zauna ku yi zumunci ma hayyafi na ƴan uwanka. To amma ni shawaran da zan ba ƴan uwana mata shine, ki lura sosai, idan kuma kika lura ki tabbata ƙawar da zaki yi wacce zaki amfana da ita ne. Saboda me? Idan ba amfana kike da ita ba, to ba yi da amfani ƙawance da ita. Saboda idan ita ba ta amfana da ke ba, ke kuma baki amfana da ita ba, ba amfanin ƙawancin. Saboda mai zaman tare dama ya kamata a amfana da juna, a fahimta da juna saboda ci gaba.
To a wannan gaba ta ƙarshe, Hajiya Halima Baba Ahmad, sai wani abu ɗaya ne ko biyu ya kamata ƙawa da ƙawa su mai da hankali a kai a irin wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki?
Tun farko in muka cire san zuciya a cikin lamarinmu, muka sa gaskiya a cikin zukatanmu, to wallahi mun ɗauki komai abu mai sauƙi. Saboda shi dama fa rayuwar nan dukanta ibada ne. Dole ne mutum ya zama mai taka tsantsan, ya auna abu da hankalin shi da kuma imaninsa, mai Allah ya faɗa akan abu kaza ɗin nan menene, kuma Allah ya ce ai menene Allah ya hana akai. In muka ɗauki wannan abu ne wallahi rayuwa mai sauƙi insha Allah. Babban buri guda ɗaya shi ne da ni da ke da kowa muna buƙatar mu ga cewa Allah ya taimake mu, mu yi rayuwarmu ta hanyar gaskiya. Saboda babban adalcin nan mu fa a tsakanin al'umma, al'umma ne ya kamata mu fara yi kafin shugabanni mu tukuna sama na adalci a tsakaninmu. Mu ɗauki ma rayuwar dukanta ibada ne. Idan muka ɗauki rayuwa duka ibada ne, to kaga duk ɗan adam zai zama mai taka tsantsan ne a cikin rayuwar shi.
Hajiya Aisha Dika, menene abu ɗaya ko biyu da za a yi domin a ci gaba da samun fahimtar juna da kuma zama na hakika tsakani?
To gaskiya ban da abin da zan faɗa da yau shine, in za ka zauna da mutum, faɗin gaskiya tsakaninku. Ka faɗi gaskiya ma mutum, duk abin da zaka gaya mishi ya zamanto cewa gaskiya ne, shine iyakacin abin da zan faɗi.
Bahaushe ya ce wai wanki ya kare sura daurewa. Hajiya Adama, daure mana wannan shirin gaba da.
To haka ne, gaskiya kamar yanda ita Hajiya ta faɗa, wato a ji tsoron Allah, kuma a yi haƙuri, kuma duk rayuwa abin haƙuri ne. Idan muka yi haƙuri kuma muka yi bi abin da Allah ya faɗa, kamar yanda Hajiya Halima ta faɗa, komai na rayuwa mai sauƙi ne. Sai kaga Allah ya zo ya kawo maka shi cikin ruwan sanyi, in ka ɗauke shi da sauƙi sai ya tafi maka da sauƙi, in ka ɗauke shi da zafi sai ya tafi maka da zafi. Allah Ubangiji ya sa mu dace kuma ya ƙara mana imani a zukatanmu.
To duka ana muka zo ƙarshen wannan tattaunawa tamu a nan kan dutsen Katamfe da ke tsakiyar Najeriya a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. A madadin Hajiya Halima Baba Ahmad, wacce take gurme kan haƙƙin mata da ƙananan yara, da kuma wata ƙwararriya kan harkokin mata Hajiya Aisha Dika, da kuma ƴar jarida mai sharhi kan al'amuran mata Hajiya Adama Aminu Gurin, sunana Hassan Maina Kaina ke salama da ku daga nan Abuja, Najeriya. Usman Kabara gare ka.
Dan Adamu ne a yanzu ya zuga shi, ka iske gobe goya a tire shi. Ana gashi a yanzu yanzu gashi ya rikide ya sauya inda.
To haka yake Hassan Maina Kaina, muna godiya sosai mun karba. Maryam kin ji fa shi kanshi ala da ya bi da wannan waka cewa dan adam ne kuna tare yau, tiryan tiryan gobe sai kawai ya tire.
Haka ne,
sai ka rasa wane ne shi, me ya zama ni. To ga wani sako daga shafin Facebook Live da muke da su wanda suke bin mu yanzu haka. Muhammad Kabir mai kasuwa yace, a gaskiya kawance tsakanin mata yana da matukar muhimmanci idan an samu tagari, amma idan aka yi rashin sa'a to fa yana kai mace ya baro. Tun ma ba idan an sami marar wayo ba, to lallai a imza ta iya kaita ta baro. to tuntufa
ga kuma Yusuf Alhaji Gado ne ko Gado
Gado
ko to yace kawance yana da kyau idan ana yin shi tsakani da Allah ba dan abin duniya ba
haka ne ga kuma wannan shi ga mace to Nafisa A Nasir tace gaskiya mun ji dadi da kuka ba mu dama ina dabda akwatin radio na ina ta sauraron ku to mun gode sosai da fatan ke da ƴan uwanki mata ku dinga yo mana sakonni
mu amurka ji ta ba bakin
kin san in ana magana in mata suka tofa maza suka tofa
kowa ya ji gaba haka ne kowa a ji ta gefen sa
haka yake to mun sauraro kuna iya ci gaba da bin mu ta shafukan mu na Facebook da Twitter ko yaushe
ko kuma a lalube mu ta internet voahausa.com dan jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
haka yake to duka a madadin ita
Maryam Bashir Bugaji
Sai Daniel Brown wanda shine ya jagoranci shirin da ma Greg wanda shine injiniyan mu na yau. Sai Ibrahim Jarmai wanda ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook da Twitter. Usman Kabara ke cewa mu zama lafiya.
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta